Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 16 ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Jama'an a Najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan mayakan sa kai da ke yaki da Boko Haram, kuma ya kashe mutane 5 a cikin mayakan. Koriya ta Arewa kuma ta yi wata barazanar farar daya cewa za ta janye daga taron koli da Amurka, kuma tana bayyana shakkunta akan dakatar da shirinta na nukuliya. Kana dubban Falastinawa masu zaman makoki sun yi jana'izan farko a jiya Talata a Gaza.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a cikin 'yan kwanakin nan an sace mutane matafiya kusan 100 akan hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari. Za kuma ku ji tsokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da yi akan tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da magoya bayansa da suka haɗe da jam'iyyar adawa ta ADC. Muna kuma ɗauke da rahoto akan zaben sabon shugaban majalisar jihar Oyo da aka yi jiya Talata. A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa wata kungiyar mata 'yan asalin jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke zama a Niger sun ziyarci wasu mata masu fama da matsalar yoyon fitsari. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Jama'a a Najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari akan mayakan sa kai da ke yaki da Boko Haram, kuma ya kashe mutane 5 a cikin mayakan. Jama'an sun ce maharin na jiya Talata ya tada bam a shingin bincike da mayakan sa kai wanda ake kiransu civilian JTF suka kafa a Maiduguri, babban birnin jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. Hukumomin sun ce wasu mutane 6 sun ji rauni a cikin harin, yayin da dan kunar bakin waken ya tada wani abun fashewa a lokacin da ake bincikensa a shingen. Sai dai babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin nan da nan. Wannan harin na zuwa ne makonni 2 bayan da aka kashe mutane 86 a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka auna wani masallaci da kuma kusa da kasuwar garin Mubi da ke kusa da jihar Adamawa. Koriya ta Arewa ta yi wata barazanar farar daya cewa za ta janye daga taron koli da Amurka, kuma ta bayyana shakkunta akan dakatar da shirinta na nukuliya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amince da ganawa da shugaban Amurka Donald Trump a ranar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore domin kulla yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen shirin nukuliyar Koriya ta Arewa, inda ita kuma Amurka za ta tabbatar mata da tsaro da kawo ƙarshen jin kunni na takunkumi na tattalin arziki. Amma a yau Laraba, ƙaramin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Kim Ki-kwan ya fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran kasar KCNA da ke sukar kalamai marasa linzami da mai bawa shugaban Amurka shawara akan tsaro. John Bolton ya yi cewa Pyongyang ta wargaza baki ɗayan makamanta na nukuliya da makamanta masu linzami da masu guba kafin ta samu wata diya ko kuma tabbatar da bukatunta. Ministan ya bayyana takaicinsa ga matsayar da Amurka ta ɗauka, kuma ya ce akwai yiwuwar Koriya ta Arewa za ta janye daga taron kolin Trump da Kim har sai gwamnatin Trump ta tabbatar da adalci wurin inganta dangantakarsu ta hanyar tattaunawa. Kalaman na ƙaramin ministan harkokin wajen na zuwa ne jim kaɗan bayan da Arewar ta soke kai tsaye wata tattaunawar yau Laraba. Yana nuni da atisayin sojoji na haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu. Dubban Falastinawa masu zaman makoki sun yi jana'izan farko a jiya Talata a Gaza na masu zanga-zangan da aka kashe yayin da suka yi arangama da jami'an tsaron Isra'ila akan iyakar ƙasashen biyu. Cin zarafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin abin takaici. a kasarin masu makokin sun daga tutocin Falastinu, wasu kuma suna kira da a dauki fansa akan Isra'ila sabili da kashe mutane 60 kuma ta raunata wasu 2700 a ranar Litinin. Wasu masu makokin a kudancin Gaza sun rika ihu suna cewa da ranmu da jininmu za mu fanso muku jininku. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare kasarsa cewa tana da yancin kare iyakarta, sai dai yana shan suka da kasashen waje na yin amfani da harsashai a kan Falastinawa masu zanga-zanga. Ita kuwa Amurka ta dora laifi ne a kan mayakan sa kai na kungiyar Hamas cewa ita ce ke iza masu zanga-zanga a Gaza. Kana wata kwamitin, wato wata sanarwa daga kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya, tana kira da gudanar da bincike akan mutuwar Falastinawan. Sai dai jami'an kare haƙƙin bil'adama sun soki Isra'ila akan yin amfani da harsashe akan masu zanga-zangar. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar da ke yaƙi da makamai masu guba ta faɗa a yau Laraba cewa wani bincike da ta gudanar ya tabbatar da akwai yiwuwar amfani da gubar chlorine a halin da aka kai a arewacin Siriya a cikin watan Fabrairu. Kungiyar ta fitar da rahotonta ne akan tambayoyi da ta yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da waɗanda suka shaidi al'amarin tare da gudanar da wasu gwaje-gwaje a inda aka kai harin a yankin Sarake da ke gundumar Idlib. A wannan lokaci kungiyoyin kiwon lafiya da waɗanda suka fara bada bahasi sun ce fararen hula sun nuna alamar sun shaki iskar chlorine, suna fama da rashin numfashi, kana kuma sun wato ana jin warin chlorine a cikin tufafinsu. Jakadar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta zargi rundunar shugaban Siriya Bashar al-Assad da kai wannan halin guba a kan yankin da intawaye suke. Kungiyar yaƙi da makamai masu guban ta ce aikinta ne ta binciko ko yalla an yi amfani da makamai masu guban, amma ba ta da alhakin gano wanda ya kai harin. Gwamnatin Siriya ta sha musanta amfani da makamai masu guba a cikin yaƙin ƙasar wanda aka fara tun cikin watan Maris shekarar 2011. Wata mummunar gobara ta tashi a wani gida a birnin New York ta laƙume rayuka 13 a ƙarshen shekarar da ta gabata, da adadin da na waɗanda suka mutu zai fi hakan yawa in ba don kokari da wani ɗan asalin ƙasar Ghana mai shekaru 26 da haihuwa ba, wanda ya mutu a cikin wannan gobaran yayin da yake kokarin ceto wasu mutane. Wannan ita ce gobara mafi muni a cikin shekaru 27. Mutane 13 ne gobarar ta kashe ciki har da jariri mai watanni 7 da haihuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. A yayin da jami'an tsaron Najeriya ke kokarin fatattakar 'yan bindiga masu sata mutane a sassan kasar daban-daban, kwanan nan an sace wasu matafiya da yawa akan hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari. Wakilin sashen Hausa Nasiru Yakubu Birnin Yaro ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahotanni da ke fitowa daga yankin karamar hukumar Birnin Gwarin da ke jihar Kaduna na nuni da cewa wasu 'yan bindiga da daɗi sun yi awon gaba da sama da mutane 100 bayan sun tare su a motocin da suke ciki. Al'amarin ya faru ne tsakanin Kaduna zuwa Birnin Gwari. Wani da ya buƙaci in saka sunansa ya shaida mani faruwar al'amarin.
Haka ne, wannan magana haka ne. Shekaran jiya da shekaran jiya waccan balaye sun fito, wanda suke kidnapin ɗin mutane sun fito sun tara motoci sun kuma yi abubuwa da jama'a da ke tafiya a kan wannan hanyar Birnin Gwari zuwa Kaduna.
Kaman kimanin mutum nawa kuke samun labari cewa an yi awon gaba da su ɗin, kuma wasu irin motoci aka tare?
To, motoci ne na haya wanda yake gaskiya kasan motocin haya sun danganta, wasu buses ne, wasu kuma irin ƙanana ne kaman irin Golf and Golf 3. So su ne aka tare aka yi awon gaba da wa'annan al'umma.
Yanzu ku mabiya wannan hanya, menene al'amarin da yake damun ku a wannan hanya ta Kaduna zuwa Birnin Gwari zuwa Lagos?
To wato kasan shi mai laifi bai nuna kanshi. Don gaskiya an ɗauki matakan tsaro wanda yake shi kanshi ma chief of staff ya zo Birnin Gwari ya kuma ba da ashwaran cewa lallai za a ɗauki mataki akan waɗannan mutane da suke damun mu. To in fa ba an bi ainihin cikin dazuzzukan ba ne da sojojin nan ba, kuma an bi daba-daba ɗinsu an wargaza su ba, a halin gaskiya duk abin da ake yi na cewa an sa ainihin jami'an tsaro a kan hanya ba za su iya ainihin magance wannan al'amura ba.
Kamar ku yanzu da kuke so kenan a yi?
A gaskiya abin da muke so a mofin ɗin dajin nan sosai, wanda yake dole sai an shiga cikin shi.
Shi ma wani mazaunin garin Burku da ke kan hanyar Kaduna zuwa Benin Gwari ya shaida mani afkuwar al'amarin, inda ya ce ko a safiyar yau ɗin nan maharan sun yi awon gaba da wani da ya je aiki gona domin neman kuɗin fansa.
Can ne wurin Benin Gwari ne ake garkuwa da shi a hanya, motoci suka tare wallahi suka sa su a cikin daji har yanzu ba su fito da su wallahi.
Kamar kimanin mutum nawa ake cewa?
Kimanin yadda muke ji zai kai tamanin, amma sun kai faɗari, amma ana kiyasta za su kai tamanin a gidan rediyo, amma kuma sun wuce ɗari ma.
Yanzu yanzu ba wani wanda kuka sani cewa ga shi yana cikin wanda aka garkuwa da su?
A cikin mutanen na waɗanda aka yi?
Eh.
Duk baki ne, an ce mana baki ne, ba irin 'yan wajenmu, mu wajenmu yau da safe suka ɗauki mutum ɗaya yau.
A gida?
Gona yana gona ne suka ɗauke shi yanzu, ba ma da daɗewa wani sa'awaki ba ma.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Ali Mukhtar ya shaida min cewa har ya zuwa yanzu ba su da wani takamaiman labari akan wannan garkuwa da mutane da ake cewa an yi a hanyar Benin Gwari. Sai dai al'amarin na nuni da cewa har ya zuwa yanzu akwai sauran jan aiki a gaban hukumomi ganin irin yanda maharan ke cin karansu babu babbaka, musamman aka yi la'akari da abin da yake faruwa a yankin karamar hukumar Benin Gwari da makwabtanta. Nasiru Yakubu Benin Yaro, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.
Madalla a gaida Nasir Yakubu. Biyo bayan matakin da tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya ɗauka na haɗewa da jam'iyyar adawa ta ADC, shi da magoya bayansa, 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Ga Nasir Adam El-Hikaya da ƙarin bayani.
First lesson I learned in my military training is never reinforce failure. What we have now is failure. Never reinforce.
A horarwar da ake mini ta soja ta nuna min in ba nasara a lamari kar a ci gaba. To wannan gwamnati kuma baya ta kawo Najeriya. Inji tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda kungiyarsa mai da'awar kawo sauyi a Najeriya ta sauya ta shige cikin jam'iyyar adawa ta ADC. Obasanjo da 2015 ya mara shugaba Buhari baya, kuma an rika ganin sa yana ziyartar Buhari a fadar Aso Rock suna murmushi tun an shi madafun iko na APC da aka yi nuna in ban da 'yan watannin nan, da kuma bayan rubuta wata wasiƙa da Obasanjo ya yi tsohon shugaban na ɗanyen ganye da shugaba Buhari. Tuni masu sharhi na nuna duk waɗanda ba su gane wa tafiyar APC ba biyo bayan zaɓukan cikin jam'iyya ko ko wani lamarin daban da ka iya hana su samun tikitin 2019 ka iya fita su bi Obasanjo. Dama ana ganin wasu manyan APC na zuwa gidan Obasanjo a wata da ke jihar Ogun, don dama muƙarrabansa ne. Babban sakataren APC mai mulki mai malabu ni ya ce ba wata barazana da jam'iyyar Obasanjo za ta haddasa wa APC.
Ba yadda za ka yi ka hana mutane idan suna so su kafa jam'iyyar ta siyasa, amma ina tabbatar maka irin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da aikin da yake wa ƙasar nan, al'ummar Najeriya za su fito su zaɓe shi a kowane lokaci. So ba mu da wani ɗar a zuciya cewa wata jam'iyyar ta bullo ko za ta bullo nan gaba, duk wannan baya ba mu wani fargaba ko kaɗan.
Su sun yi gamayya jam'iyyun adawa sun har haɗuwa waje ɗaya sun ƙara ƙarfi, ba za su ja muku wani jin ɗarɗar ba?
Ba wani ɗar, saboda mu mun gamsu da yadda shugaba Muhammadu Buhari yake tafiyar da ƙasar nan. Ina tabbatar maka ba wani sashin ƙasar nan da za ka je yanzu da baraka tarar ana aiki a ƙasar nan ba.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta ƙara ba da tabbacin adalci a zaben 2019 don kwarinye zargin maguɗi da 'yan adawa ke yi. Ga kakakin hukumar Aliyu Bello.
Yanzu muke magana cewa akwai na'ura a hannun kowa ta hanyar hansar da ake amfani da su. Kowa na sanin a rumfar ƙauyenmu kaza aka samu ko rumfar unguwarmu, a yankinmu ƙuri'a kaza aka samu, a ƙaramar hukumarmu ƙuri'a kaza aka samu, a matakin jiha ƙuri'a kaza aka samu. Wannan bayanai kuma zaɓe ta ce kowane matakin zaɓe da aka yi a bayyana shi kafin a bar wurin. Ina to hukumar zaɓe za ta samu wani hurumin haɗa kai da wandon ta yi wani abin da bai kamata ba?
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ma na tuntuɓar Obasanjo, inda kwanaki Obasanjo ya tattaki zuwa Bayelsa ya gana da tsohon shugaba Jonathan a mahaifarsa Otuoke. Ba za a ƙara gane alƙiblar siyasar 2019 ba ko ko zaben, sai manyan jam'iyyu musamman ma PDP sun tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa da za su ƙalubalanci Muhammadu Buhari na APC. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma za mu leka jihar Oyo a kudancin Najeriya, inda ƴan majalisar dokokin jihar suka zaɓi sabon shugaban majalisar. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
An zaɓi Honorable Olagunji Ojo a matsayin sabon shugaban majalisar dokokin jihar Oyo. Honorable Olagunji Ojo, wanda ya fito daga mazaɓar Orire a jihar Oyo, an zaɓe shi ne a zauren majalisar dokokin jihar Oyo bayan da an kai muhawara mai zafi a tsakanin ƴan majalisar dokokin tare da ba da shaida da kafa hujjoji daga kundin tsarin mulkin Najeriya. Honorable Abdul Wasiyu Musa, mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, shine ya jagoranci zaman majalisar a hukumance.
The provision of this rule is at variance. It contradicts. It's inconsistent with the provision of the constitution.
But do we elect a new speaker in error?
Bayan an tafka dogon turanci daga bisani, aka amince da Honorable Olagunji Ojo a matsayin kakakin majalisar dokokin jihar Oyo, wanda ya yi jawabi kamar haka.
To God be the glory of the Oyo State House of Assembly, particularly the Deputy Speaker, for the matured way.
Sabon shugaban majalisar dokokin jihar Oyo, Olagunji Ojo, ya gode wa takwarorinsa, ya ce ya gode wa mambobin majalisar dokokin jihar Oyo, musamman mataimakin shugaban majalisar dokokin Abdul Wasiyu Musa, ta yadda ya nuna dattako wajen jagorancin majalisar. Ya nuna godiyarsa ga ƴan majalisar a game da goyon bayan da suka bashi. Idan ba a manta ba, ran 27 ga watan Afrilu da ya gabata na shekarar 2018 da muke ciki, shugaban majalisar dokokin jihar Oyo, Honorable Michael Adeyema, ya mutu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger. Wasu mata ƴan asalin jamhuriyar demokradiyyar Congo mazauna ƙasar ta Niger a ƙarƙashin inuwar wata ƙungiyar su sun ziyarci asibitin mata masu fama da yoyon fitsari, inda suka bada tallafin wasu kayayyaki da suka hada da abinci da sabulu da kuma kayayyakin kula da tsaftar jiki. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Karawa mata masu fama da yoyon fitsari ƙwarin gwiwa a wannan lokaci da Allah ya jarabce su da wannan larura shine abin da ƙungiyar Ardikoni ta matan Congo mazauna Niger ta sa a gaba a ƙarƙashin wannan ziyara da suka gudanar a cibiyar CNFRO, inda suka bi ɗaki-ɗaki domin gaishe da matan da ke kwance a wannan asibiti kafin su bayar da wani tallafin da ya kunshi cimaka da sabuli da wasu kayayyakin kula da tsaftar jiki, waɗanda aka kista cewa darajar su za ta kai jika 200 na sefa. Madam Siska Labo kusa ce a ƙungiyar matan jamhuriyar demokradiyyar Congo mazauna Niger.
Mun zo saboda mun ji akwai santra wanda yake kawo ma mata wanda suke da masala fitsari. To da muka ji muka ce to mu ma mu zo mu gane su, mu ji cikin matsalar mi suke, kuma mu kawo musu da gudumo wanda da kaɗa wanda a gare mu shi ne muka zo mu gane ku.
Mai magana da yawun mata masu fama da yoyon fitsari Jamila Usaini ta jinjina wa ƙungiyar Ardekoni saboda wannan ziyara da ta kira karramawa.
Mun ga kun kawo mana abun arziki, Allah ya biya, Allah ya ƙara buɗi, Allah ya bada lada, mun gode, mun gode.
Wannan shine karon farko da mata ƴan asalin jamhuriyar demokradiyyar Congo mazauna jamhuriyar Niger ke ziyartar asibitin mata masu fama da yoyon fitsari. Kuma ƙungiyar ta Ardekoni ta jaddada wa shugabannin asibitin cewa daga yanzu ɓangarorin biyu za su kulla hulɗar aiki a tsakaninsu don inganta rayuwar marasa lafiya.
Association kimu muna so mu yi aiki tare da Centre King. In menene ne in mun samu wani abu kaɗan, in ba yau ba ko gobe mun samu wani abu, sai mu kawo gudunmu. Muna roko Allah ya kawo muku sauki cikin matsala wanda kuke.
Da take karɓar wannan tallafi, shugabar cibiyar CNFRO Madam Zara Hashimu ta nuna farin ciki a game da wannan yunkuri na ƙungiyar Ardekoni, wanne ta ce abun koyi ne ga ƙungiyoyi masu zaman kansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Duniya daga an samu fara ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa shirin da muke tattaunawa da wata ƴar Najeriya da ta kwashi shekaru 16 a nan Boston jihar Massachusetts wato Ann Osla idan kuma saware na biye da mu mun tsaya ne inda ba kwatta mu za ta fara muna bayani kenan akan yadda tara kuɗi a Amurka ke da wahala sai lokaci ya muna halin nasa yau da wannan batu zamu dora yawa an kika ce tara kuɗi nan na da wahala kamar yaya kara mana haske
za biya wuta za biya ruwa za biya heat za biya gas na dafa abinci
to
gas din is connected on the ground kawai kana bude kawai kana abinci amma bill din zai dawo wuta za biya dukkanin mota ma mun ruje mun sayi mota mu amma za biya insurance kowane wata
to
na mota at the end of the year kuma za ka biya tax na mota kowane shekara gidan ma gidana ka din za ka biya tax na land tax din kowane shekara so duka in hada at the end of the day kul everything kul ini
amma dai ana samun abubuwan da ake so
eh it's available come but you'll be ready to pay for it
to kaman kiwon lafiya ha
available dama Boston akwai two things ne an san nan Massachusetts Massachusetts kaman zariya ne ina kokari ne ce gari makaranta ne so Harvard so MIT su me duka suna nan gari so makaranta ne you get the best kuma in yin healthcare ne na su likitoci is the best kuma they have research kuma hadda wanda baya da hannu ayin a nan gari ne an taba an ba su sai Kano yana aiki kamar na real duka fuska so nan you have the best health system schools and all amma kuɗin ka ne za ka biya in baka biya ba you have to pay insurance kowane wata ana biyan health insurance so that at the end of the day there's anything that's to make ka da biyan bill insurance
to da harkokin dan tabo wani magana kadan baki dai dogon bayani ba kika ce nan in kana son abin ka je dai dai dole ka bi yadda aka ce ayi abuwa wato bin doka da order
eh exactly the law and orders agreement is rule of law shine number 1 ana bi sai ka bi doka in ka bi doka da order din baka da wahala nan gari amma in kai ko me kai za su bincike ina faɗa ma wata friend ina nace in sun gan abunnan kashi za su nemi kashin mene waye ne ya kashin nan ya mutu sai sun gani ba za su bari ba so nan gari kam ka bi order kawai za ka ji daɗi
ba ka da matsala
eh
to menene wahalan nan kasan
number 1 wahalan nan gari za ka yi aiki baza in kai wai baka da kan ya lazy baza ka ci gaba da ba because kowani hour ko kai doctor ne ko mene degree naka hours da ka sa da kai aiki hours ne zaka samu a biya ka in ka ce ka tashi yau baza ka je aiki ba baza a biya ka ba
to
no free money
ba samu na kyauta nan
a babu zaka aiki
kamar yadda zaka kwana biyu uku sati guda baka je aiki a gida ba
nan ce ba a ba ka ce baka je gida ba baka je aiki ba to ba za a biya ka ina garin nan
kanka ne baka je mai aiki ba su ba ruwan su
to
yanzu misali wani ya ce miki an ina so in zo America wani shawara yake kan ba masu son irin wannan
in za su just so in sun so suna zuwa America zan ce number 1 yadda za ka zo din ka bi embassy sai ka sa in za ka zo nan sai ka samu papers na za ka zo na gari nan ko aiki ne za ka zo ka yi akwai suna da interview na masu zuwa aiki a embassy din tambaye su abinda ya zan zo in zona a nan gari suna da programs daban-daban wanda zai sa ka ka zo na lafiya nan to in ka zo ka san ba za ka yi wani irin laziness ba za ka saka aiki no food for lazy man so za ka zo ba da kyautar kudi ne sai ka zo
ba da kyautar kudi
ba wani ko lottery ne amma kudin mutane ne ana ba sun dauki kaman miliyan hannun mutane sai su bada dan dan a ce wani ya ci 100,000 amma sun riga sun dauki 100 million so ba ta
wasu na cewa cikin waɗanda na hirar da su a irin wannan shirin sukan ce maza da mata ko mata da miji suna hada gwiwa ne domin ta yadda harkokin gida haka ne koko naki ya dan sha bamban
haka ne kam
miji ya kawo gudunmawa mata ta kawo gudunmawa amma da yara hada yara ma su kawo nasu
yes wai kuma suna mai gidan na shiga matan na fita haka kowa innat ne da dare mata tana aiki mai gidan na ko ana gida so daban-daban that is a lot aiki dan kam
to ya maganan tarbiyantar da yara inde ko haka ne
Yeah, most homes, yeah, taba destroy, you know, destroy many homes in Hungary. Na ana gan su crime da badaban su bari yaran su amma good things mutane kaman mun mun bude su dai kenan akwai masu kaman sun tashi a makaranta kaman after school program namu din. Kafin iyayen sun zo daga sun tashi yaran sun tashi daga makaranta su ba zai kasu nan. Zai kasu a makaranta. For after school sai in sun tashi daga da yamma around 6 dole akwai baba ko mama a gida
to dai lokaci mun dan kullun domin ya daga mun hannu ma sare a tarbe mu a cikin shirin na gaba kuma na ƙarshe da muke tattaunawa da bakwatta mu Al-Usula yanzu a madan ita bakwatta mu da Julie Gresham da Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Regarde vos âges, t'as quel gars, il y a pas l'âne. Madalla a gaida Ladan Ibrahim ayawa masu sauraro za ku mana aikin gafara ba za mu samu damar karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ba ta hanyar email amma yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Jama'ar Najeriya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kai hari a kan mayakan sa kai dake yaki da Boko Haram kuma ya kashe mutane biyar a cikin mayakan. Jama'an sun ce maharin Najeriya talata ya tada bam ne a shingen bincike da mayakan sa kai da ake kira civilian GTF suka kafa a Maiduguri babban birnin jihar Borno dake arewa maso gabashin kasar. Koriya ta Arewa ta yi wata barazanar faraɗe cewa za ta janye daga taron koli da Amurka kuma tana bayyana shakkunta akan dakatar da shirinta na nukuliya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amince ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a ranar 12 ga watan Yuni a ƙasar Singapore domin kula yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen shirin nukuliyan Koriya ta Arewar. Inda ita kuma Amurka za ta tabbatar mata da tsaro da kawo ƙarshen jan kunne na takunkumin tattalin arziki. Amma a yau Laraba ƙaramin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa da ake kira Kim Ki-kwan ya fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran ƙasar KCNA da ke cewa wato za su iya janyewa daga wannan yarjejeniyar. Duban Palestinawa masu makoki sun yi jana'izan farko a jiya talata a Gaza na masu zanga-zangar da aka kashe su yayin da suka yi arangama da jami'an tsaron Isra'ila a kan iyakan ƙasashen. Cin zarafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin abin takaici. Akasarin masu makokin sun daga tutocin Falastinu kuma suna kira na ɗaukar fansa.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shirye-shiryen azumin watan Ramadan sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri
da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
da hube-hube